Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na musamman da ke gabatar da hirar da sashen Hausa yayi da ƴan takarar manyan jam'iyyun siyasar Najeriya. Wato shugaba mai ci da na Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar Hamayya PDP tsohon mataimakin Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Idan kuna biye da mu, kashin farko na hirar da muka kawo muku ya ta'allaka kan harkokin tsaro. Daya daga cikin batutuwa da jam'iyyar APC mai mulki ta yaƙi neman zaɓe a shekara ta 2015. Muka kuma tsaya inda Aliyu ya tambayi Alhaji Abubakar ko rashin makamai ne ko kuma zuciyar yaƙi ta hana shawo kan ƙungiyar Boko Haram. Sai ya bayyana cewa
duka biyu domin mutane da yawa suna zato cewa ba su kayan yaƙi wanda ya kamata, su da kansu ma suna faɗa ba su kayan yaƙin da ya kamata, da kuma akwai kasuwanci cikin harkan yaƙin din wajen su manyan sojojin da sauransu, duk ana waɗannan zarge-zarge.
Wasu matsaloli na tashin hankali su ne na ƙabilanci da na addini, su kuma a cewa wajen Adamu ne shugaban Najeriya ya zaɓi da su.
To ai ƙabilanci da kuma kawo addini rashin adalci ne. Idan shugaba ya yi adalci, ya ba kowace ɓangare ko kuma kowane addini haƙƙinta.
Yanzu kana jin kan ba a ba su wannan haƙƙin?
A babu, gaskiya babu.
To ba ni misalin yadda kake ganin ba haƙƙin ba.
To bari in baka misali, ka ɗauki shugabancin jami'an tsaron ƙasar nan gaba ɗaya kusan mujin mutum 20. A cikin kusan mutum 20 ne, watakila mutum ɗaya ne ko biyu daga kudu. Sauran duk daga arewa ne, kuma a ce kusan yawancin su addini guda. To kaga ba nuna adalci nan ba. Ina adalci?
Kana jin zaman su ƴan gefe guda, ƴan addini guda, ƴan ɓangare matsala ne?
Tunda dokokinmu da kuma tsarin mulkinmu ya ce in Allah ya baka shugabanci kai, ba ma kawai dokokinmu da tsarin mulkinmu ba, addininmu ma ya ce kai adalci in Allah ya baka shugabanci. Ba tare da ko bambancin addini ko kuma na ƙabilanci da sauransu ba. Addininmu na musulunci.
Kafin ma a zo a fara wannan matsalar manoma da Fulani aka yi fama da ita a yankuna daban-daban na Najeriya, musamman galibin jirgitan na Arewa suke faruwa. Me yasa Arewa kawai na abubuwa suke faruwa ne?
To abinda yasa suke faruwa Arewa, na ɗaya dai Arewa kawai ke da filin noma. Na biyu, dabbobi da masu dabbobi kuma duka Arewa suke. Abinda kawai ni ya dame ni, me yasa tunda aka halicce mu muka tashi manoma da makiyaya suna zaune tare kuma suna zaune zaman lafiya, me ya kawo wannan rashin zaman lafiya yanzu? Abinda ya kamata kenan mu bincika.
Me kake ji ya kawo shi?
Abinda nake ji ya kawo shi shine akwai sabon rashin fahimta. Ma'ana mu lokacin da muke ko kuma muka tashi yara, abinda muka sani shine sarakunanmu suna iyakacin ƙoƙarin su samu fahimta tsakanin manoma da kuma makiyaya. To yanzu an ce daga mai anguwa, daga mai jimilla, daga mai hakimi, daga sarki, bai da abin fada a wannan yanayin zamantakewa din. Kuma zamantakewa nan abu ne na gargajiya. Sai aka ce sai ƙananan hukumomi, sai chairman ko local ko councilor, kuma wani lokaci bai wuce shekara 25 ba ko shekara 30. To bai da mu ɗauki misali ko experience ne ake cewa da turanci, fahimta ko fasaha, yadda zai kawo fahimta tsakanin manoma da makiyaya, kamar yadda da sarakuna ko masu angonai ko kuma
amma a can da ya ake samar wa mutane wurin kiwo, kuma manoma ba bata musu gonar kiwo ne?
Da yadda ake yi, kowace lardi na sani a Arewa tana da filin kiwo. Ma'ana lokacin damina sai shanu a tura su inda suke kiwo, lokacin rani bayan da an kwashi amfanin gona sai a sako su su zo filayen da aka yi noma ko kuma gonaki inda aka yi girbi sannan nan kuma su shiga su ci abincin da za su ci. To duk wannan yanzu an daina shi.
To yanzu in Allah ya sa ka zama shugaban ƙasa ta ina za ka bullo wannan rikicin na manoma da Fulani?
Da farko dai zan kira zan sa kira taron shugabannin waɗannan manoma da kuma makiyaya a samu a zauna a fahimci juna daga nan kuma a tsara yadda za a yi a samu zaman lafiya da juna don ba yadda za mu tilas.
Bari kuma mu koma kan hirar da Aliyu ya yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari.
Kada mu dawo ga maganar Boko Haram din nan, suna samun sa kai hare-hare akan barikokin soja ko kwanan nan sun kai a Mutele da sauransu. Me yasa kake jin suke samun nasarar kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun dan samu rahusa?
To ai juya kan da suke a mutane kenan da na faɗa, ko da yake na ce yawanci yara ake muwa ɗan shekara 15 da ƙasa. Tunda su sojoji ba za su hana mutane a cikin fararen kaya ba su zo su wuce su abu, saboda haka su za su je su gaya masu ai ga inda sojojin suke ga kuma yawansu. Tana ma waɗansu wanda sojojin ne ke aikawa ko su so musu abinci ko su so musu lemu ko wani abu da ba. Saboda haka irin wannan yaƙi wanda ba da ƙasa ake yi ba yana da wahala ƙwarai da gaske. Amma dai su mutanen Arewa maso gabas ku je ku tambaye su, sun san bambanci tsakanin zomu da abin da ke abubuwa biyu.
Kana da damuwa game da rawar da kungiyoyin kasashen waje suke taka domin kwanan nan naji sojoji sun hana wasu kungiyoyi irin su Amnesty shiga cikin wannan suna cewa suna taimakawa yan Boko Haram? Akwai ƙarin hasken da za a yi kan wannan?
A'a, dalili saboda ni ina duba jarida, nakan ga jarida amma ba ni da lokacin duba jarida da yawa. Ina mata kallon kamar littafin hotuna ne in duduba in gani sai in aje. Su mutanen da suke Arewa maso gabas sun san yadda lokacin zafi yadda wurin yake da zafi, yanzu kuma sun san yadda kura take da sanyi kuma da daddare. Saboda haka waɗanda suke kai ma labari ga waɗannan mutanen ƙasan waje yawancin su zama suke yi ko a hotel su zanna su kai labari, tunda kuɗi za a biya sun suka kai labari su yi waɗannan maganganu. Amma kamar yadda nace, ku tambaye su mutanen da suke zanne a Arewa maso gabas su ga bambanci tsakanin lokacin da muka zo da yanzu.
Don kai da wata matsala ita ce ta yaƙe-yaƙe da ke faruwa tsakanin manoma da Fulani, me aka yi zuwa yanzu a gwamnatin nan taka game da kashe wannan wutar?
Wannan izgili an kawo batun ƙabilanci da na addini, har ma a koɗin suka ce wai ni ina kama da makiyayan. Na yadda ni ba Fulani ne kuma ina da shanu tun da na tashi har yanzu.
Ana nuna ma hoton ka rage da
shanunka. To laifi ne. Wahalar da aka samu shi ne shigowar Sahara da yawan mutane da kuma irin ɓannar da aka yi matsari irin wanda Allah ji ƙare su Sardauna suka yi, inda an fidda burtali da makiyaya aka yi dam-dam na ƙasa aka sa famfo mai amfani da iska. Duk waɗannan wasu da suka zo wasu manya sai suka ɗauka suka maida su manyan gonaki. To mutum yana da saniya 100 ko 50 ko metan in ta sikara duk inda ruwa yake sai ta nufi wurin, ba za ka iya hana ta ba. To an zo an ɗauki burtali, an zo an ɗauki makiyaya, shi yasa abin ya ɓace. Ai dama can akwai shi. To sai suka kawo shi a nan addini. To amma mutanen da aka kashe ake kashe a Taraba a Zamfara sun fodin da ake kashe a Taraba da Benue a jumlar su. To amma kaji izgili sai kurin a rika cewai sha'anin addini ne, sha'anin ƙabilanci ne. Wannan tsohon abu ne ƙwarai da gaske, kuma mutane sun ba su so su san irin tafiyar Gaddafi yadda aka kashe shi ya kawo masifa a Afirka, balle Afirka ta yamma. Saboda lokacin shekara 43 da yayi yana shugabancin wannan kasa, akalla shekara 20 cikin 43 din nan ya dauki matasa daga Mali da Burkina Faso da Niger da Nigeria, ya koya musu yadda za su, ba a koya musu komai sai da za su yi halbi su kare shi saboda abokan adawar shi na kasar shi. To suna kashe shi, dama sun san waɗannan abokan adawa, suka kama na kama suka kashe, sauran suka gudu da makamansu, su ne wasu suka zo wurin Boko Haram. Su mutanen akalla Benue sun san makiyayan Najeriya ba su ɗauka komi fiye da sanda a da sai ko adda wani bin su sari itace su ba dabbobinsu, amma sai ga waɗannan su iya amfani da bindigar zamani.
To sai ku kasance da mu ranar Lahadi a shirin Zaɓe ko Naɗi domin jin abin da ya bambanta waɗannan 'yan takara da kuma dalilansu na nema ko kuma neman ci gaba da shugabancin Najeriya. Yau dai a nan za mu ja birki. Yanzu a madadin Aliyu da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri da kuma fata za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.